Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 22 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1433 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 a shekara ta 2011 ta miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rihiq Al-Makhtum asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke fata Allah madaukaki ya sa mana albarka a cikin karatun kuma ya bamu ikon amfani da abin da muke karantawa. A yau za mu tashi a marhala ta uku daga cikin abin da malamin ya ambata, yace al-marhalatu thalitha. Dama ya kasa mana da'awar ko kuma har asirar marhala marhala mataki mataki. To yau abin da za mu shiga sabu bayan ya tsaya ya kawo mana darussan da yasa musulmi suka samu sabati, wato suka dage suka tsaya akan wannan addini duk da irin cizgunawa da suka samu daga gurin kafirai a Makka. To yau abin da zai tashi sabo shine da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Makka, wato fitar da ya fara yi daga Makka yake don ya kira mutane zuwa ga wannan addini din, wato waje daga garin Makka. Shine yasa masuna shi al-marhalatu thalitha da'watu al-islam kharij Makka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'if. Mun san abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhurin nan, da'iman malamai karantarwa da wa'azozi suna gaya mana me ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita zuwa Ta'if. To shine abin da zamu ji yau. Shi fi shawwalin sanata 'ashrin min an-nubuwati, a watan shawwal a cikin shekara ta 10 ta annabci. In an ce shekara 10 ta annabci, ma'ana bayan turo manzo a shekara ta 10 da turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai da shi annabi. Yawwa, kun ga ashe ba a farko farkon da'awar bane, dama an faɗa mana abubuwan da suka faru a shekara ta farko da ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta tara. To yanzu kuma abin da ya faru a shekara ta 10, to shine da yake mutumin a binciken da yayi shi mai wannan littafin yakan koma in ya samu tarihi na hijira ya kokari ya mai da shi, ko kuma lokacin da yake dama ba a yi hijira ba. Mun san amfani da shekarun hijira din nan ya faru ne bayan hijira, bayan an koma Madina. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya bada shawara aka dauki wannan tarihi na hijira, amma da tun kafin annabci da bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har rasuwarsa akan yi amfani ne wajen tarihi da waqa'i, wato a duba abubuwa da suka auku. Kamar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shekarar giwaye, saboda shine abu mafi shahara da ya faru a shekarar. To wannan kuma tunda aka mai da shi annabci, aka mai da shi kai annabi, sai zama ana tarihin daga wannan lokaci, sai a rika cewa shekara ta farko bayan annabci, ta biyu bayan annabci. To sai kuma bayan an koma Madina sai aka ce to a rika farowa man daga hijira, sai aka duba ran da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina, sai ta zama ita ce tarihin da ake amfani da shi. Shi kansa wannan a cikin sa akwai wasu darussa, amma za mu bari insha Allah lokacin da muka zo magana akan hijira za mu ji. Wani zai ce me yasa ba a sa tarihin musulmi ya zama daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ko daga sa shi annabi, me yasa ya zama daga hijira? Insha Allah za mu ji duka abin da malamai suka ambata, in ko na manta da Allah kwatina mun, Allah ya sa mun zo lokacin magana akan hijira. To malamin yake cewa yakan koma kuma sai ya duba, bayan ya duba tarihin da ake amfani da shi a lokacin, to yakan kokari a zamanin yanzu ya daidaita shi da tarihin miladiya ya ga menene. To shine sai yake cewa fi awakhir mayo, a karshen watan Mei, au awail yunyo, ko kuma a farkon watan June sanata 619, wato a shekara ta 619 shine wannan abin ya faru shekarar miladiya. Yace to kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Ta'if, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Ta'if, wa hiya ita kuma garin nan na Ta'if, tab'udu an makkata, tana ni tsakaninta da Makka nahu ko nahwa 60 milan, ya kai kimanin mil 60, yawa mil 60 ilin lissafin mil da muka sani. Saraha mashiyan ala qadamaihi, ya yi tafiya ne da kafarsa, wato daga Makkan zuwa Ta'if din da kafa ya tafi. Ji'atan wa zuhuban, ko ji'atan wa zuhuban, duk ana karantawa, ka karanta wannan ma'ana zuwa da dawowa shine ake nufi ji'atan wa zuhuban, ko a ce zuhuban ko a ce zuhuban, duk malamai suna faɗi a larabci. Kamar ka ce to and fro, shine ma'anar wannan ji'atan wa dhuhuban al arabsi wa ma'ahu maulahu zaid ibn harithata kuma tare da shi akwai intaccen bawan sa zaid dan haritha su biyu suka tafi wa kana kullama marra ala qabilatin fi at-tariq kuma abinda ya saba shine duk lokacin a hanyar wannan lokacin tafiyar nan tasa in har ya bi wata kabila ma'ana ya bi wata kan wata kabila wani gari ko wani kauye da wata kabila take zaune a wurin da'ahum ila al-islam sai kira su zuwa ga musulunci sai ku zo ku yi da'a ga Allah ku bauta wa Allah ku yi imani da shi shine ya halice ku kuma ku zo ku taimaka wa addinin Allah falam tujib ilayhi wahidatun minha babu wata kabila guda daya da ta amsa masa ta bi shi duk wannan tafiyar da yi falam mantaha ila at-ta'if lokacin da yazo ta'if amada thalathata ikhwatin min ru'asa'i thaqif yayi nufin wato ya tinkari wasu mutum uku daga cikin manyan manyan abin nan kabilan thaqif kabilan thaqif kabila ce da daddiya tun jahiliya kuma garin su sune ta'if kuma har zuwa yau din nan mafi yawan mutumin da zaka ji an ce masa al-thaqafi mutanen ta'if ne har zuwa yau suna nan kuma da wannan nasaba zuwa ga kabilar su al-thaqafi yace da yaje wurin su wa hum abdu yalil wa mas'ud wa habib duk su uku nan abna'u amr ibn umair al-thaqafi ya ayin mutum daya ne amr ibn umair al-thaqafi dayan su nasa abdu yalil dayan kuma mas'ud dayan kuma habib fajalasa ilayhim ya zauna gaban su wa da'ahum ila Allah ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga Allah wa ila nusrati al-islam cewa su zo su taimaki addinin musulunci fa qala ahaduhum daya daga cikin su sai bude baki sai yake cewa huwa yamrutu thiyab al-ka'bati ayyumazziquha in kana Allah arsalaka ma'ana ya dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan kace kace in yayyaga wato dakin ka abin rigar dakin Ka'aba in dai har Allah ya aiko ka mana in dai kai din nan Allah ne ya aiko ka to zan je in kace kace in kuma tsatsaga rigar Ka'aba wa qala al-akhir dan kuma bude bakin sa yake cewa amma wajada Allah ahadan ghayrak kai Allah bai samu wani bane ya turo ka haka suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-thalith shi kuma na ukun sai yace wallahi la ukallimuka abadan ni ko ai bazan ma magana ba ba ruwana da kai ko kula kama bazan ba in kunta rasulan to in dai kai manzo din ne la anta a'zamu khataran min an arudda alayka al-kalam to hadarin a ce in mayar maka ma in mayar maka amsa yana da girma kwarai ma'ana yayi girma sosai a ce ma hanna kula kana mayar maka magana in dai daga sai kai manzo din ne ma'ana babban abu ne a ce nayi mayar maka magana wala in kunta takdhibu ala Allah in ku Allah kake wa alƙarya ma'ana in ƙarya kake kai ba manzo bane ma yan bagi an ukallimaka to bai ma kamata in ma magana ba shi wannan na uku kenan mun ji magana kowa daga cikin su fa qama anhum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya rabu da su wa qala lahum har ma yake cewa in fa'altum ma fa'altu tunda dai kun aikata abin da kuka aikata ma'ana tunda dai wannan shine matakin da kuka dauka ba za ku karbi magana ta ba faktumu anni to ku rufe bakinku kar ku bada kar ku gaya wa kowa akan abin da ya faru tsakanin mu ma'ana wannan kalmomin kar ku gaya wa kowa ma cewa kun faɗe su ya kama hanya ya tafi wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayna ahli at-ta'if 10 ayyam ya zauna a garin ta'if kwana 10 wannan abin akwai abubuwa da yawa sosai masu daga hankali a cikin abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gari kwana 10 ya zauna a cikin su a kwana 10 nan me yake yi لا يدع احد من اشرافهم الا جاءه وكلمه بايا barin wani babba daga cikin manyan gari ka san shi gari in kana so ka mutum duk da yake son ya ci gari yakan tunkari manyan gari da abin da yake tafe da shi in suka karba saboda galibi mafi yawa su talakawa ko kuma waɗanda yake masu bi dama mabiya ne abinda manyan su suka bi sau da yawa shi suka bi da yawa mutane haka suke to sai fara zuwa yace bai bar wani mutum daga cikin manyan gari ba sai face ya bi shi fa qalu duk wanda yaje gun su abinda suke ce masa ukhruj min biladina fita daga garin mu fita ka bar mana gari ba za mu karbi maganan taka ba duba fa mutum dama daga shi sai zai suka fita ba wai gangan koye na jama'a suka tafi bai dama can kowa a tsorace yake a dangana shi ma da shi a koye da suke abubuwan su dan haka shi kadai da shi da zai suka fita wa aghraw bihi sufaha'ahum, suka ziga shi manan aghraw kamar wato azabarar da samari a tunzura su su je su wani abu shine igra'i yawa wa aghraw bihi sufaha'ahum, suka tunzura samarin su su je su masa abin da suka ga dama. Falamma arada al-khuruja, yayin da yayi niyyar fitowa daga garin Taif din, duba fa yayi kwana 10 a cikin garin babu wanda yace la ilaha illallah tare da shi. Tabi'ahu sufaha'uhum, wawayen gari suka bi shi. Wa abiduhum, da bayan su. Yasubbunahu, suna zagin sa. Wa yusihuna bihi, suna masa ihu da kururuwa, mana ne masa atile. Eh, hatta ijtama'a alayhi an-nas, har sai da mutane ma suka taru suka zagaye shi suka kewaye shi. Fa waqafu lahu simatayn, suka tsaya sahu guda biyu, suka zagaye shi sahu biyu, wannan daga nan gefen, wannan daga nan gefen. Simatayn shine fassara mana yace ai saffai. Waja'alu yarmunahu bil hijarati, suka fara jifan sa da dutse. Haga mutumin da aka sa sahu biyu, aka sa shi a tsakiya, kuma aka ce mutane kowa ya dau dutse, ai baka san abin da za a yi masa ba. Suka fara jifan sa, yarmunahu bil hijara, haka ne ku, wa bi kalimatin min as-safahi, da kuma kalmomi na wauta iri iri, duk abin da yazo bakin su na wauta su gaya masa, don yana cikin abin da wasu malaman kamar hatta Ibn Ishaq da ya ruwaito wannan maganganun, wasu kalmomin haka da ya kawo su bai naƙalto ainihin kalmomin da aka faɗa ba, don saboda ba daidai bane a rike wasu kalmomi marasa kyau da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu saboda munin su. Warajamu araqibahu, suka rika jifan igiyar digadigin sa, wato wannan jijiyar nan babba ta bayan digadigi, yawa ita ce ita ake cewa urqub, jam'in sa shine araqib, yawa suka rika jifan sa. Hatta tabba na'alahu bid-dima'i, har sai da kafarsa ta cika da jini saboda wannan jifa da ake masa ta kafa da ta sama. Wa kana Zaid ibn Harithata, Zaid ibn Haritha a lokacin nan yaqihi bi nafsihi, yana kare shi da kansa, in an je hotunan ya dawo ta gaban sa, ta bayan sa, ta gefe, ko ina yana yayawo yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hatta asabahu shijajun fi ra'sihi, har sai da aka yi masa rotse shi kansa. In aka ce shajja a larabci, ana nufin duddukan da aka yi mutum ko aka ko a fuska ko kuma abin a goshin sa, mana ko a kansa ko kuma a kowane wuri na fuskar sa ko kuma a daidai goshi, shi ake ce ma rotse a Hausance, ko yawa, to shi ake ce ma shijaj a larabci, jam'i ne na shajja. Yau suka yi masa, suka same shi a kansa, suka fasa masa kai. Walam yazal bihi sufaha'u kadhalika hatta alja'uhu ila ha'itin li utbata wa shaybata ibnai rabi'a, har wato basu kyale shi bane, suna bin sa da jifa sallallahu alaihi wasallama, yana tafiya har sai da suka tilasta shi ya shiga wani kango, shine ha'it, wani wato wani wata katanga da aka zagaye, ko kango da aka zagaye, kangon kuma mallakar Utba da Shayba ya'yan Rabi'a, ɗaya daga cikin manyan mushrikai. Ala thalathati amyalin, wato wada mil uku min at-Taif, daga wato Taif, ku duba ku gani tsakanin Makka da Taif mil 60, yaje ya kwana 10 a cikin su, aka koro shi suka biyo shi har mul uku, ana jifa ana zagi har mul uku, sai da ya shiga wani kango na waɗannan mutane da aka ambata. Falam maltaja'a ilaihi, yayin da ya fake zuwa ga wannan kangon, raja'u anhu, sai suka komo, kuma suka koma garin su suka kyale shi. Wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hublatin min utb, ya sami wata bishiya ta inab, wato dan karamar bishiya shine hubla ta inabi. Fajalasa tahta dhilliha, sai ya zauna karkashin inuwarta, ila jidarin, wato ya jingina jikin kuma wani bango, yawa. Falamma jalasa ilaihi, yayin da ya zauna gaban bangon nan ko karkashin wannan bishiya, watma anna, ya samu nutsuwa karkashin wannan bishiya ta inabi, da'a biddu'a almashhur, sai ya wannan addu'a mashhuriya, akwai wata addu'a da zamu ji wasu malamai in suna hudu ba sukan faɗe ta, musamman in an shiga cikin tsanani musulmi an kuntata musu, sukan wannan addu'a, saboda wata addu'a ce da take nuna tsananin tauhidi ga wanda yayi ta din, na wanda yayi ta din. Zamu ji nassin ta gata, malamin ya ambata, duk da akwai magana akan isnadin ita wannan riwaya ta Ibn Ishaq, amma akwai wani asali nata ko wani gefe nata da Bukhari ya ruwaito na kissar, zamu ji shi a ƙarshe duka malamin ya kawo mana amma nan dai abin da muke karantawa riwayan ibnu ishaq ce da ya kawo a cikin littafin sa na sira kuma da ke cikin ibnu hisham ko riwayan ibnu hisham sai yake cewa fada abid du'a al mashhur alladhi yadullu ala imtila'i qalbihi ka'abatan wa huznan yayi addu'an nan da aka sani mashhuriya wadda take nuna wato zuciyarsa ta cika da bacin rai da bakin ciki ka'aba shine mutum ya murtuke da damuwa huznan kuma dai kamar yadda muka sani bacin rai da bakin ciki mimma laqiya min ashidda saboda abinda ya hadu da shi na tsanani sallallahu alaihi wasallam wa asafan ala annahu da kuma yadda yake damuwa da bakin ciki akan cewa annahu lam yu'min bihi ahad sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga me shi menene ba ciwon da yaji ba yake magana ba jifan da akai masa ba ba kaskanci da wulakanci da zagi ba wannan wannan abubuwa sun shafi shakhsiyarsa ne wannan zamu samu darasi a ciki duk mutumin da yake da'awa yake kiran mutane zuwa ga addini to ya zama babban abin da ke gaban sa addini ba shakhsiyarsa ba in an taba shakhsiyarsa ko an zage shi ko an ci masa mutunci kada ya kokari ya damu kada ya damu da wannan domin wanda ya fi shi ga irin abin da aka yi masa ya hakuri ya manta in dai abin da aka taba shi rayuwarsa ne shi kansa ya hakuri da shi amma abin da zai tayar masa hankali babba addini bai ci gaba ba Allah ba mu wannan ikhlasi din qala su ga addu'ar sai yake cewa Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati karfina ma'ana karfina ya zama mai rauni ba ni da karfi wa qillata hilati da karancin dabara ta dabaruna duk sun kare wa hawani ala nas da kuma rauni na akan mutane ma'ana mutane sun raunanar da ni suna wulakantar da ni suna kaskantar da ni shine ma'anan wannan ya arhamar rahimin ya kai wanda yafi kowa wato rahama ma'ana wanda yafi kowa rahama da jin kai ya Allah anta rabbul mustad'afin kai ne ubangijin maraunana waɗanda aka raunana su wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na sai ce ila man takiluni zuwa gawa zaka mai da ni ma'ana ka fawwala lamarina wa zaka mai da ni in dogara da shi in ba kai ba shine ma'ana ila man takiluni yace ila ba'idin yatajahhamuni zaka mai da ni ne ka kyale ni da wani manesanci wanda yake yatajahhamuni yatajahham shine wanda yake mun kausasa mini ma'ana yake tsananta mini kausasawa wa ma'ana yalqani bil ghilbati wanda yake fuskanta ta da tsanani da kuma wajihin kare da fuska mummuna mutumin da yake in an ce ba'id yana nufin mutumin da ba dangi na ba na jini ma'ana yana nufin mutanen ta'if ka banni da su waɗanda yake mutane ne nesa da ni wajen kabila ba kabilan mu ɗaya da su ba sannan kuma ya zama cewa su suna fuskanta ta da tsanani wato da kuma tsanantawa da kausasawa da kuma mummuna fuska sai ce zuwa ga waɗannan za ka banni a ce daga ni sai su ya Allah am ila aduwin mallaktahu amri ko kuma zuwa ga wani abokin gaba wanda ka dora shi a kaina shine ma'ana mallaktahu amri shine mai rinjaye a kaina in lam yakun bika alayya ghadabun in dai ba fushi kai da ni ba ya Allah sai ce fala ubali to ba komai ban damu ba duk wannan abun a ci gaba dai in dai ban samu fushinka ba sai kuma yace walakin afiyatuka hiya awsa'uli amma kuma dai duk da haka ya Allah lafiyar ka ma'ana ka tsare ni daga wannan tashin hankali da damuwa da jifa da zagi da ake yi to wannan rahmat taka ma'ana wannan afiyar shine ake nufi afiya tsare wannan ya kau da ni daga wannan awsa'uli tafi mini yalwa ma'ana ina fatan ka raba ni da hatta wannan damuwar da jifan da zagin duk in fita daga ciki ma'ana kun ga abin da yake babban abin da ya dame shi shine ya Allah wannan jifa da zagi da cin mutunci da musgunawa in dai ba fushinka ne yake hada kuma da su ba to ba komai a ci gaba ma'ana kun ga ya fi damuwa da a ce Allah ya fushi da shi fiye da a ce ya wato waɗannan abubuwan na duniya sun dame shi amma kuma su din ma yana fata Allah ya dauke masa shine abin da yake nufi yawa to sai kuma yace a'udhu bi nuri wajhika ya Allah ina neman tsari tsarin nan da nake nema ina neman sa da hasken fuskarka da hasken fuskarka nake roƙonka allazi wannan hasken allazi ashraqat lahu adh-dhulumatu wanda duk wani duffai dukkan duffai suka haskaka da shi mana Allah haskenka ne ya haskaka duk wani duhu wa saluha alaihi amru dunya kuma al'amarin duniya wal akhirah da na lahira da wannan hasken fuskan naka ya haskaka wato ya gyaru ina roƙonka ina neman tsarinka an tunzila bi ghadabaka ina neman tsarin ka da wannan hasken fuskan naka ya Allah kada ka sauko min wato fushinka kasan mutun ya shiga damuwa zai ci tunani ko wani kuskure yayi a da'awa ko wani abu yayi ko bai kira mutanen daidai bane shi yasa ake masa wannan to wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan addu'a din sai ce aw ya hilla kuma ina neman tsari bayan kada a ce ina roƙon kada wato fushinka ya hau kaina aw ya hilla alayya sakhatuka kuma fushinka shi ma da sakhat da ghadab duk abu ɗaya ne ma'ana ko fushinka dai ya zama ya auka kaina ya Allah ina neman tsarinka kada ka dora kai fushi da ni lakal utba hatta tarda al'utba istirda'i shine wannan ma'ana ina neman yardarka har sai ka yarda shine ma'ana lakal utba asalin al'utba shine ar-ruju' ma'ana laka ar-ruju' minni mimma takrahu ila ma tuhibbu shine ma'anan wannan al'utba fa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tibin ai mun san wannan a cikin al-Qur'ani ko in sun nemi dawowa ma to su ba sa cikin wadanda za a dawo da su ma'anan ruju'i shine utba ma'ana nan yana faɗa masa ya aina cewa ya Allah ina nan ina komowa zuwa ga abinda kake so in bar abinda baka so shine ma'anan wannan dai har sai ka yarda da ni yawa ma'ana ina neman yardarka ya Allah har ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa bik kuma babu wani ƙarfi babu wata dabara sai gare ka wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan lokaci falamma ra'ahu ibna rabi'a yayin da su ɗayan Rabi'a masu wannan kangon suka ji abin da yake faɗa na wannan addu'a din taharrakat lahu rahimahuma sai dangantakar da take tsakanin su domin dama suna dangantaka ta jini su mutanen Makka ne amma suna da wannan gona ko kango a wannan wuri kusa da Fa'if da suka ji shi kuma suna wurin suka ji shi yana wannan to sai wato alakar su ta jini sai ta motsa kuma suka ji tausayin sa suka tausaya masa duk da kafirci fa to a lokacin fada'u gulaman sai suka kira wani bawa lahuma nasu nasraniyan wato wani kirista ne mashi a lokacin nan yuqalu lahu addas ana ce masa addas wannan ita ce kissar addas da zaka ji malamai suna faɗan kissar musulintar addas ita ma ba ta da hanya ta riwaya sai wannan ta ibnu ishaq ne wasu suna da'afa ta saboda ibnu ishaq duk da thiqa ne amma kuma mudallis ne don haka in yarwato hadisi da an suna cewa hadisin sa da'ifi ne to maganar dai duk da yake mun san ina ji mun tattauna akan wannan cewa abubuwan da suke da alaka da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihi akwai wasu abubuwan da isnadin su akan karbi mashhuri ko meye a ciki sai idan yana da wata ma'ana mummuna haka akan yi watsi da shi amma in dai abun ba mummuna bane akan karba a ce haka dai yazo a sirar ibnu ishaq domin mafi girman sira ko mafi ausa sirar da tafi fadi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito ita ce wannan ta ibnu ishaq ne ba wata irin ta yawa kamar yadda aka karbi sauran abubuwa na sirar sa haka wannan din ma ta zo amma in aka bi ta harkar isnadi a gun kaidojin malaman hadisi suna cewa isnadin da'ifi ne to wannan kissar gata wannan bawa nasu ana ce masa addas kuma kirista ne wa qala lahu sai suka kira shi su waɗannan ƴaƴan Rabi'a suka ce da shi khudh qitafan min hadha al-inab dauki wannan dan wani tsinke amma na abinda aka tsinka dan wani yanki na wannan inabi dun da gonar ta su ce kuma akwai inabi a cikin ta wadhhab bihi ila hadha ar-rajul suka tsinko dabi abinnan shi abinnan inabi suka bashi shi adda suka ce je ka kai wancan bawan Allah ka je kai wancan mutumi din falamma wada'ahu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya aje inabin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madda ilaihi qa'ilan madda yadahu ilaihi qa'ilan ya mika hannunsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan inabi yace bismillahi ya dauko yace bismillahi thumma akala sannan sai ya ci ya dauki wannan inabi ya ci ku ga mutumin da ya tafi yar mil 60 kilometer nawa kenan wajen bai kai 150 ba wajen dai eh to kusa da 150 yawa kusa da 150 din wanda yayi wannan tafiya kuma a kafa mashiyan ba rakiban aka ce ba
ba ko jaki bai hau ba sannan kuma ya zo gari ya kwana 10 ya kira mutane ba su amsa masa ba ka san duk wanda ba su amsa masa ba la'alla baka binciken irin yunwa da take cikin sa haka ne ko sannan kuma aka koro shi ya zo ya shiga wannan wuri dole ya zama cewa akwai yunwa akwai bukatar ya sa wani abu a bakin sa banda rahama ta manzanci tsakanin sa da ubangijin sa da in wani ne da ba zai iya wannan abun ba to a lokacin nan yace falamma wada'ahu yawa qala bismillahi thumma akala yace bismillahi kuma ya fara ci malami suka ce wannan ya nuna mana cewa lalle duk halin da mutum yake ciki kada ya bar bismillah lokacin da zai ci abinci fa qala addas sai shi wannan kirista addas ba wannan sai ya ce da shi inna hadha al-kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi al-bilad wannan magana da ka faɗa wato da yace bismillah din nan yace magana ce da mutanen wannan garin ba su saba faɗar ta ba ban taba jinta a gunsu ba bismillah nan ba haka suke cewa ba bakon abu ne fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi min ayi al-bilad anta kai daga wannan garin kake qala sai yace ana nasraniyun min ahli ninawa ni nan eh nan nan yace wa ma dinuka kuma menene addininka ne na tsallake yace min ayyil biladi anta daga wani gari kake kai ko bawan Allah wa ma dinuka kuma meye addininka wani addini kake yi qala sai yace ana nasraniyun min ahli ninawa ni kirista ne daga garin ninawa ninawa zamu ji garin su waye shi kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi min qaryatir rajul salih yunus ibn matta yace daga alqaryar daga garin mutumin nan mutumin ƙwarai salihin bawan Allah nan yunus dan matta wane ne yunus dan matta ina nufin annabi yunus yawa sai fa qala an qala lahu sai yace da shi wa ma yudrika ma yunus ibn matta kai kuma waye gaya maka ina ka san yunus dan matta sai gaya masa wannan قال رسول الله سيما ان الله صلى الله عليه وسلم ذاك اخي اي شي وانتن يونس بن متى دان اوانا ني كان نبيا وانا نبي شي النبي ني نيما النبي ني فاكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كما من الله صلى الله عليه وسلم يا رغومي شي ا لوكاشين نان ويديه ورجليه يقبلها يا كما يا رغومي شي غبا ديا ينا سنبتر حننسا دا قفسا غبا ديا صلى الله عليه وسلم فقال ابن ربيعه احدهما للاخر سي سو ايان ربيعه ده suka turo shi wato iyayen gidan nasa sai dayan yake cewa dayan amma gulamuka shi dai ina ga wancan bawan naka faqad afsadahu alayka to wancan mutumin fa ya bata maka shi wancan mutumin ya bata maka wannan bawan naka falamma jaa addasun qala lahu lokacin da yazo wurin su sai suka ce da shi wai hak kai kuma kai cinka ma hada wannan meye kake yi kuma mun ga kana sumbatar wancan bawan Allah me ya faru qala sayyidi ya sayyidi ya ubangidana ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul a duniyan nan baki dai ma'ana a bayan wannan kasa babu wani abu tun kun ga cewa shay'u ba rajulun ba cewa babu wani abu da yake wannan mutumin alheri a bayan kasa baki dayanta kun ga saboda me kun ga amfanin a ce mutum yana da wani littafi da yake koma zuwa gare shi ko ba haka bane kasancewar shi ba na sare ne a lokacin nan alal akalla ko yana kan gurbataccen tunani dai to akwai littafi da zai iya komawa ya rifarin kansa ya buda ya karanta yace eh ga kaza ya san annabi yunus annabi ne sun yadda da shi saboda gashi a cikin littafin sa tunda ya fadi wannan shi kuma ya san wannan garin ba garin bari ba garin banu isra'ila bane garin banu isra'ila ne za a san an yi annabi sunan sa yunus ibn matta a gari kaza a gari kaza a gari kaza amma duk wadanda ba karanta suke ba kaman jahilan laraba laraba a jahiliya la littafi la shiriya la komai sai gumaka sai tsohon abin da ya rage dan abin da ya rage kadan na addinin annabi ibrahim shi kawai abin da yake tare da su kenan yawa to a lokacin nan tunda ya ji ya samu ga wani mutum ya san annabin sa dan garin su ai kaga dole ya da cewa babu yadda za a yi san shi in ba ta hanyar littafi ba to kuma wannan littafin babu shi a nan gurin kaga shi kenan ashe shi ma wahayi akai masa kamar yadda akai wa wato yunusa wahayi sai shi ya sayyidi ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul babu abin da yake wannan mutumin alheri babu wani abu kai mai alheri da yafi wannan bawan Allah laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyu ya bani labarin wani abu wanda babu wanda ya san shi banda annabi ma'ana in dai mutum ba annabi bane to ba zai san wannan abin da ya bani labari ba qala lahu sai suka ce wai haka ya addas kai canka kai ku addas la yasrifannaka an dinika kada fa ya dauke ka daga addininka sun ba addinin su dai da shi ba da sai su lubu da shi ba ruwan su tunda dama ba addinin su dai ba shi kristanci yake sai ce to ba komai dama ai can dai duggayyar ku ce masu bin annabawa ko ba su faɗa haka ba suka ce kada fa ya canza maka addini to a lokacin nan yace fa inna dinaka khairun min dinihi wai addininka yafi nasa alheri in ji su to wannan shine kitsar da ibn ishaq ya rawaito kamar yadda yake cikin siratu ibn hisham da take hannun wato mutane Allahu alam bi sihhati ma jara amma dai malaman sira suna karbar irin waɗannan abubuwa din a mashiya su tafi in dai ba an sami wani abu ne kuma marar kyau ba wa raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tariqi makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar sa yana kan hanyar dawowa zuwa makka ba'da furujihi min al-ha'iti bayan ya fito daga wannan kango ka'iban mahzunan amurzike ransa a bace كثير القلب با كثير با كثير القلب زوجيسا اكريه yawa shine kasir wato zuciya ta kare ya samu wato rauni a zuciyarsa saboda abin da ya hadu da shi babu wanda ya imani da shi a wannan tafiya tasa falamma balaga qarn al manazil yayin da ya kai ga qarn al manazil haka ne ko yawa qarn al manazil wani wuri ne shine a yanzu ko tun zamanin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi hijira an kuma shar'anta aikin haji to nan ne wato miqatin mutanen Taif mutumin da yake Taif zai zo maka ya haji ko umara to a qarnin manazil yake daukar ihrami kamar da mutanen Madina suke dauka Abdul Hulaifa yawa to yayin da ya zo qarnin manazil ba'atha Allahu ilayhi Jibril ma'ahu Allah madaukaki ya aika mala'ika Jibril tare da shi wa ma'ahu kai malakul jibal tare da mala'ika Jibril akwai wato mala'ikan kula da duwatsu yawa akwai mala'ika wanda yake aikin sa ne shi kuma ya kula da duwatsu baki daya Allahu akbar yasta'miruhu yana neman umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yutabbiqa al-akhshabayn ala ahli makkah wato yana neman izinin sa ya dauko duwatsun nan guda biyu da suka kewaye maka gaba daya ya kife shi akan mutanen maka duk ma a halaka su mutu abinda Allah ya turo mala'ika Jibrilu tare da mala'ikan wato duwatsu kenan cewa a nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi wannan abu domin tsananin da mutanen Makka suka yi masa shine tun da shi har ya kai shi Taif ko ba haka bane yawa asalin bala'in da yiddi daga nan ne ma'ana a halaka su gaba baki daya din mutanen area din wa qad rawa al-bukhari tafsil al-qissati to al-imam al-bukhari ya ruwaito daki dakin wato bayanin wannan kissa din baki dayan ta banda waccan da muka ambata a baya ta kisar Addas da zuwan da sauransu kun ga dai asali ashe kissar maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taif dan da'awa ta tabbata gashi ya zo a cikin Sahih Bukhari haka wannan zai karfafa abin da yazo asirin Ibn Hisham duk da dai lafuzan ba iri daya bane yawa to shine ke cewa an Urwatu ibn Zubair daga Urwata dan Az-Zubair ibn al-Awwal anna Aishata saudiya zaka ji riwayoyin Aisha ko daga Urwa kasancewa Urwar dan yayarta ne yawa don haka yakan shiga wurinta kuma ya samu hadisi to sai yake cewa anna Aisha ta radiyallahu anha cewa Aisha radiyallahu anha haddathathu ta bashi labari annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi uhud wannan daga baya ne kenan bayan an yi hijira bayan an yi yakin Uhudu an natsu ana Madina sai wata ran Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ka taba haduwa da wata rana mai tsanani da ta dame ka ka shiga damuwa da tashin hankali irin ranar yakin Uhudu kuwa to shine ta tambaye shi kun san musamman ita bata san wancan abin da ya faru ba tunda tana kun san kankanta rayuwarta ko lokacin ma ko tana yar kankanuwa ko tana jaririya akai abin tunda shekara ta goma ne hijira yawa lokacin tana karama dai kenan yawa to shine ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai yake cewa laqitu min qaumiki ma laqitu, na hadu da abin da na hadu da shi daga mutananki, ma'ana kabilarki, ma'ana kabilar mu ta Qurayshawa. Yana fadin haka ne dan ya nuna da shi da ita duka daga kabilar Qurayshawa suke. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba, babban abin da na hadu da shi na mai tsanani shine ranar al-aqaba, ranar taron aqaba, ran da mutanen Madina suke zuwa lokacin aikin haji din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da'awa. Yawa irin musgunawar da mutanen Makka suka yi masa. Id arabtu nafsi, yana nufin kai lokacin haduwa da yayi a Taif da wadancan, tunda gashi abin da ya kawo mana kenan. Yace id arabtu nafsi alabni abdi alai, la yayin da naje na kawo kaina, nayi tallan kaina, nayi tallan da awata, na bijiro da manufata ga wadannan mutane, waso wato wadan ibnu abdi alai, yayan abdi alai, ibnu abdi kilal, wato dan gidan abdi kilal. Falam yujibni, ko kuma wannan zai zama wani ne daban, tunda wadancan su uku da binnan abdu yalil da mas'ud da habib go ya'en amr ibn umair ne aka fada al-thaqafi, wannan kuma wani abdu yalil din ne ibnu abdu kulal. Yace falam yujibni ila ma aradtu, bi amsa mini abinda na nema ba. Fantalaqtu wa ana mahzumun ala wajhi, na kama hanya na fito, wato zuciyata duk a dugunzume, fuskata raina ya bace. Falam astafiq, ban dawo daidai hankali na ba sosai. Illa wa ana biqurbi tha'alibi, biqarni tha'alibi, sai da na ganni a wato qarni tha'alibi, wa huwa almusamma biqarni almanazil, shine ake cewa qarni almanazil din nan dai. Tha'alib musan kirkeci ake nufi, to illa Allah saboda wuraren ana samun wannan abu a lokacin. Farafa'tu ra'si, sai na daga kaina. Fa idza ana bi sahabatin, sai ga wani wato gajimare. Qad adallani, ya yi mini inuwa ta sama na. Fa nazartu, sai na duba. Fa idza fiha jibril, sai na ga cikin gajimaren nan ga mala'ika jibril. Fanadani, sai yace, fanadani ya kira ni. Fa qala, sai yace, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak, ubangijinka ya ji, lalle Allah ya ji abinda mutanenka suka gaya maka. Wa ma raddu alayka, da amsar da suka baka. Wa qad ba'atha Allahu ilayka malakal jibali, mala'ika Allah madauki ya aiko mala'ikan duwatsu, li ta'muruhu, dan ka bashi umarni. Bima shi'ta fihim, ya aikata abinda kai ka so dangane da waɗancan mutane. Ma'ana nan yana nufin dai gaba daya da mutanen Makkah da mutanen Taif din, dan kissa tana nuna daga Taif din ne yake dawowa kame da muka ji. Fanadani malakul jibali, sai shi mala'ikan duwatsu din ya kira ni. Fa sallama alayya, yayi min sallama, assalamu alayka ya rasulullah, yayi min sallama. Thumma qala, sannan yace, ya muhammad, ya muhammad, zalika, yace wannan abu, ma'ana sai ya fadi wancan abu, ma'ana zalika fama shi'ta, wannan abin da mala'ika jibril ya fada haka yake. Fama shi'ta, to abin da kaso shi zan aikata. Mun bin jannan yawa. Yace in shi'ta an utabbiqa alaihim al-akhshabain, in kaso in tattaro in kifa musu duwatsun nan guda biyu na Makka, ai la fa'altu, yana nufin to zan aikata wannan. In kana son haka, to zan aikata gaba ɗaya a halaka su. Wal akhshabani, to malami ake fassara mana wannan, Bukhari ke fassarawa. Wal akhshabani, abinda ake nufi da akhshabani din nan, huma jabala Makka, sune duwatsun nan manya guda biyu na Makka. Mun san Makka asalin garin Makka a wani akwari yake, shi yasa har yanzu sunan wadin, dama can zamanin Annabi Ibrahim nan ne wadin da ya sauka, shi yasa har yanzu ana ce ma wannan kwarin babban da ya hada babban garin Makka, ana ce masa Wadi Khalil. Yawa, Wadi Khalil ana nufin Annabi Ibrahim. To akwai manya-manyan duwatsun da suke gefen Makka guda biyu, su ne da gaba ɗaya suka kaman sun kusa zagaye garin. To shine yake neman izinin sa, in ka yadda a haɗo duwatsun nan gaba ɗaya, sai a dankare su akan garin gaba ɗaya, shikenan kowa ya mutu. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jabal, wannan duwatsun guda biyu su ne Jabal Abu Qubais walladhi yuqabiluhu, har yanzu yana nan sunan sa kenan, Jabal Abu Qubais. Yana nan an yi gine-gine, wasu gine-gine ma akan su. Duka-duka ba su da nisa daga Ka'aba, waɗannan duwatsu guda biyu. Makkan yanzu wadda take bayan waɗannan duwatsun, duk daga baya ta zama Makka. Amma asali wannan duwatsun guda biyu da Ka'aba take tsakaninsu, manya-manyan nan su ne ake cewa ɗaya Jabal Abi Qubais, ɗayan kuma ana ce masa Qu'ayqi'an. Qu'ayqi'an, wannan su ne guda biyu. ya ku rike jabal abi qubaisin daya kenan dayan kuma quaiqian yawa to sune guda biyu qala annabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace bal ku duba ku ga shugaban da'awa wanda yafi kowa iya wa'azi a duniya ba a cin gyaran sa a wa'azi duk abin da yayi ba tsoro bane sai bal arju an yukhrij Allah azza wa jalla min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi shay'a sai shi a ya lesu karke musu yanzu ka duba gani mutumin da ake ma wannan irin abu fa yayi tafiya da wannan tsawo ga yunwa ga cin mutunci ga zagi ga jifa an sare shi an dake shi an ji masa ciwo takalmin sa ya cika da jini in kai ne tsakani da Allah aka zo aka ce ga dama ta zo maka kawai a kashe mutanen garin nan me zaka ce lokacin faranka a bace yake yanzu nan ka dawo ba sai da aka bari kai sati biyu ka dan sace ka huce ba a ce misali ga ko misali sai shugaban ya an aiko gaba ɗaya a kame mutanen garin amma ba a ce a kashe su ba a kame su gaba ɗaya zaka ce eh ya kamata a bar su a dan hura su ko gaji malam muktar yace kwarai ku to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shi ya kamata dama mu rika koyi da shi wajen duk abin da muke na da'awa duk abin da aka gaya maka na zagi na cin mutunci da an zagi wane ne an ci maka mutunci wallahi ka kwantar da hankalinka addinin nan na Allah ne kai ka kira mutane ka gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata in hankalinka ya zama daidai irin na mai hauka ai kuma ba za a ga waye da gaskiya ba ko ba haka bane yawa amma ko in ka natsu an ci ma mutunci an kore ka daga gida an yi menene matukar abin da za a faɗa shine a ce wannan matsoraci ne shikenan abin da za a faɗa fa ba wani abu da zai same ka banda wannan to ka kwantar da hankalinka babban abin da za ka yi in ka zo addu'ar da kake tsakaninka da ubangiji a sallar dare da sauransu roki ubangiji nan ya shiryar da mai wancan irin abubuwa shikenan in ya shiryar da shi ya ce la ilaha illallah ko ya shiryi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba fitina ta kare ba kuma an kare yawa an kare karfi amma in zagi ne kai ma kai zagi in duka ne kai ma kai duka shikenan sai a rasa wane ne kuma mai gaskiya a shi waye ya fahimci addinin yadda ya kamata yawa to a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal ba a kar ai haka mala'ikan dutse duwatsu ko ma kai hutawarka abinda nake fata shine Allah madaukaki ya fitar daga tsatsan waɗannan bayin Allah Allah ya fitar da wanda zai bauta wa Allah shi kadai bai shirka tare da shi ba shine babban abin da nake so kun ga ashe kullun babban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganar nan ta tauhidi kuma sannan addinin nan da ya ci gaba ba maganar shi abin da ya shafe shi ba tare da cewa mu dangane da mu abin da ya shafe shi ko mutuncin sa aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu a gumu babban abu ne shi yasa duk mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa menene fita daga addini ridda in ana hukuncin shari'a kuma hukuncin sa shari'a ta kama shi ta kashe shi Allah madauke kyauta sai ce wa fi hadhal jawabi alladhi adla bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace wannan amsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa mala'ikan nan ta tajalla shakhsiyatuhu al-fadha zamu fahimci shakhsiyar personality manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tunanin sa mutun ne wato yadda bahaushe yake cewa kai wani babban mutum ne ka san aka ce mutum babban mutum ne ma'ana hankalinsa tunaninsa mai girma ne yana da hangen nesa yana da tunani kafin ya komai ba za a ce karamin mutum ba karamin mutum shine kullun kai masa abu so yake rama ko yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunaninsa na babban mutum ne bal shi ne shugaban manyan mutane baki daya babu wani babban mutum da ya kai shi la tunani tunani mai kyau da yin abin da ya dace shi annabi ne Allah ne yake saddada tunaninsa da mai maganarsa da duk abin da zai aikata to amma kun ga Allah ne ya bashi dama yayi zabi tsakanin a halaka waɗannan mutane ko kuma a kyale su sai zabi wato a kyale su domin la'alla daga cikin su Allah zai fidda waɗanda za su zo su yi imani su bautawa Allah subhanahu wataala kuma abin da ya faru kenan gashi nan suka zo suka yi imanin baki daya da thaqif din da waye duk aka same wato mutane suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce wa ma kana عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره kuma da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai na halaye manya manya masu daraja wanda yake ba dama a iya kaiwa ga zurfin su a fahimto yadda suke baki daya ma'ana gauri shine zurfin abu ka iya hango zurfin fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tunani irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ba ka iya kaiwa ba yawa da kuma irin halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa afaqa rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo watma'anna qalbuhu wannan ya ci gaba da wancan kissan ne ya katsa ya kawo mana abin nan maganar bukhari wato abin nan sahih bukhari da aka rawaito da abin da ya faru dangane da duwatsu sai kuma yake gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo hankalin sa ya dawo jikin sa shine afaka watma'anna qalbuhu kuma zuciyarsa ta nutsu li ajli hadha an-nasr al-ghaibi saboda wannan taimako na gaibi yanzu wannan abun kawai a ce ya je an masa wancan wulakanci an masa kaza an masa kaza sai Allah turo masa mala'ika hadda na duwatsu yana cewa a halaka su shi yin wannan kawai bai ishe shi ba karfin zuciya ai an nuna masa ana tare da shi ko to wannan abin kawai ya ishe shi sai ji kawai ai ba ma sai an halaka su ba ashe kenan waccan addu'ar da yayi cewa ya Allah in dai ba fushi kai da ni ba in dai kaza da kaza an nuna masa ba fushin akai da shi ba mun fahimci wannan kuma wannan tafi masa da muhimmanci da daraja da kawo masa daukaka baki daya to shine sai yake cewa wannan annasrul ghaibi alladhi amaddahu Allahu alaihi wanda Allah madauki ya taimake shi da shi min fawqi sab'i samawatin daga sammai bakwai wannan abin yafi komai thumma taqaddama fi tariqi makkata sannan ya ci gaba da tafiya zuwa hanyar makka hatta balagha wadi nakhla har yazo wuri ana ce masa wadi nakhla wadi yana da yawa a kasashen larabawa saboda duk garin da yake da duwatsu asalin wadi dama shine kwarin da zaka gani tsakanin dutse da dutse shi ake ce ma wadi yawa zaka ga tun da gari mai duwatsu ne to da in ka bar wannan dutsen kafin ka je gun wannan dutsen dan kwarin nan nan aka yan gidaje nan aka sami nan akan sami abin nan makiyaya a kawo dabbobi su ci abinci nan ruwa kan taru a zo a sha yawa to kuma kowanne da irin sunan da suke bashi wannan wadi kaza wannan wadi kaza wannan wadi kaza to akwai wadi nakhla da yazo wannan wuri aqama fihi ayyaman yazo na ya huta yan kwanaki sallallahu alaihi wasallam wa fi wadi nakhla mawdi'ani yasluhani lil iqama a wannan wuri a wadi nakhla din nan akwai wurare guda biyu da suka cancanci sun dace mutun ya iya zama ya huta shine as-sailil kabir wa az-zaima wuri guda biyun nan ɗayan shine as-sailil kabir ɗayan kuma az-zaima sunan wurare ne lima bihima min al-ma'i wal khasb saboda wuri ne da yake akwai ruwa kuma sannan ya dace da noma shine al-khasb fatahil wuri ne walam taqif ala masdarin bi'ain mawdi'i iqamatihi sallallahu alaihi wasallam ai walam naqif kai malam mai rubutun yake cewa har yanzu a bincike na da nayi mun san wannan bawan Allah da ya rubuta wannan littafin shi yasa yake da muhimmanci na gaya mana asalin abin da yasa ya rubuta littafin ya rubuta shi ne don me kun manta shekara ɗaya da wani abu ko yawa wani competition da aka yi na rubutu akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma lokacin da yake yayi karatu a can mutumin India ne sai duk wuraren nan da ya faɗa ya ce mafi yawan su ya je ya taka da kansu sai da ya ga wuraren ya je ya ga yadda gun yake an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan to ya je ya ga gun to shine sai yake cewa walam naqif ni mu ya kawo wannan mu yake nufi ma'ana bamu ga bamu samu ala masdarin ko bamu samu wani wuri ko wani littafi da ya ayyana mana mawdu'i iqamatihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mana bitta'in yace ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ba alittafan sira gaba ɗaya kafin shi yace bai gani ba haka nan kuma tunda bai samu wurin ba ashe kaga kenan bai samu ya ga inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna din a tsakanin waɗannan wurare biyu ba amma dai a wadi nakhla ne a wadi nakhla wannan gu ne wannan as-sailul kabir ne koko az-zaima mun fahimci wannan ma'ana dai ba a samu inda aka ayyana wannan wuri bane tayyib ina ga sai mu tsaya a nan saboda kissar da za ta zo mana gaba shine a inda yake nan din Allah madaukaki ya ba da dama abin nan aljanu suka saurari karatunsa lokacin yana sallah har suka musulunta suka je suna wa'azi wannan sabuwar kissa ce sai mu bata insha Allah mako na gaba sai mu tashi akan ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja, mu kuma ba mu ikon koyi da shi a duk abubuwan da ya dauka na matakai, na maganganu, na ayyuka dangane da da'awarsa da ayyukansa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.